Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makerin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 26 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, Belarus ta ce makamai masu linzamin nan samfurin Iskander da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda Rasha ta girke a ƙasar na cikin kammalallen shiri. Wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Sannan manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke Afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin ƙai jiya Lahadi bayan da aka hana su ɗaukar mata aiki.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa mabiya addinin Krista sun gudanar da addu'o'i yayin bikin Kirismeti na wannan shekara.
Krista lokacin samun zaman lafiya ne, sun mun yado Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Rundunar tsaron Najeriya ta ce ta yi nasarar hallaka 'yan ta'adda Boko Haram sama da 100 ciki har da wasu manyan kwamandojinsu.
Wannan nasarar inda ba don information da ake bamu ba, mutanen suke zama wayannan kauyakin suna bamu da intelligence da muke samowa, da gaskiya ba za mu samu nasara ba.
Biyo bayan nasarar kammala wallafa littattafai guda 6 na gajerun hadisan manzon Allah da Sheikh Muhammad Kabir bin Abdullahi Al-Kanawi ya rubuta. Matashi malami Abubakar Musa ya fassara guda 2 a cikin littattafan don gyaran tarbiyya. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu ga Garba da kan da labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron kasar Belarus ya ce ingantattun makamai masu linzamin nan samfurin Iskander da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda Rasha ta girke a ƙasar ta Belarus na cikin kammalallen shiri na aiki da cikawa. Dakarunmu da sauran jami'ai sun kammala atisaye a cibiyoyin koyon dabarun yaƙi na haɗin gwiwa na sojojin Rasha da jamhuriyar Belarus, a cewar Leonid Kesinki, kwamandan babban sashi na manufofi a ma'aikatar, a wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar Telegram. An ɗana irin waɗannan makaman, ma'ana Iskander da S-400, kuma a shirye suke su aikata abin da ya sa aka girke su, a cewarsa. Ba a tantance ko guda nawa ne makaman na Iskander waɗanda ke iya ɗaukar bama-baman nukiliya aka girke a ƙasar ta Belarus ba, bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi a watan Yuni cewa Rasha za ta samar da su ma Belarus tare da makaman kare sararin saman ba. A halin da ake ciki kuma, babban janar na sojin Iran ya ce ikirarin da ƙasashen yamma ke yi cewa Rasha na amfani da jiragen Iran marasa matuƙa a yakin da take yi a Ukraine na nuna irin ingancin da jirage marasa matuƙan da Iran ta kera ke da shi, a cewar rahotannin kafafen yada labaran Iran jiya Lahadi. Ƙasar Ukraine da ƙawayenta na yamma sun zargi Rasha da amfani da jirage marasa matuƙa ƙirar Iran wajen kai hare-hare a ƙasar ta Ukraine. A wannan yakin da ake wato aka kwashe tsawon watanni ana yi, wanda ya yi matuƙar ɓarna ga madafun more rayuwa da kuma wasu abubuwa na farar hula a ƙasar. A martaninsu, ƙasashen yamma sun ƙaƙaba takunkuma ma kamfanonin Iran da janar-janar na Iran, ciki har da hafsan hafsoshin sojin Iran Manjo Janar Muhammad Bagheri. Iran dai ta sha ƙaryata cewa tana samar da makamai don a yi amfani da su a yaƙin Ukraine. To amma a farkon watan Nuwamba ta ansa cewa ta tura jirage marasa matuƙa ga Rasha kafin ta fara mamayar a cikin watan Fabrairu. Ministan Shari'ar ƙasar Brazil mai jiran gado ya ce masu zanga-zanga da ke shakkar sahihancin zaben shugaban ƙasar, waɗanda suka kafa sansani a wajen cibiyoyin sojin ƙasar, sun zama a ta bakinsa masu ƙyanƙyashe 'yan ta'adda. yayi wannan furucin ne kwana guda bayan da 'yan sanda suka tarwatsa wani bom da aka dana tare da kama wani mutumin da suke zargin cewa yana da alaka da sansanin da aka kafa a Brasilia. Al'amuran nan masu tayar da hankali da suka faru jiya a Brasilia suna tabbatar da cewa sansanonin nan da ake da'awar cewa na masu kishin ƙasa ne sun zama wuraren ƙyanƙyasa 'yan ta'adda, abinda Flavio Dino ya faɗa kenan a kafar Twitter. Ya ƙara da cewa ba za a yi afuwa ga 'yan ta'adda, magoya bayansu da kuma masu ɗaukar nauyinsu ba. Magoya bayan shugaba Jair Bolsonaro sun kafa sansanoni a wajen cibiyoyin soji a Brazil na tsawon makonni. Suna kira ga sojojin da su yi watsi da nasarar da zababben shugaba Luis Inacio Lula da Silva ya yi, wanda zai kama aiki ranar 1 ga watan Janairu.
An ji ba kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan mabiya addinin Krista sun yi bikin Kirismeti tare da gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya da kuma samun shugabanni na gari a zaɓuka da ke tafe a shekarar 2023 a Najeriya. Bikin na Kirismeti ana gudanar da shi ne a kowace ranar 25 ga watan Disamba na kowace shekara don tunawa da haihuwar Yesu Almasihu. Ga dai yanda wasu suka bayyana yanda suka yi bikin nasu a rahoton Zainab Babaji daga Jos.
Afiniki Paul Barren Bako, to mun gode ma Allah da ya sa mun ga wannan ranar na zo sujada. Christmas rana ne na nuna kauna, yanda shi Yesu ya zo duniya saboda mu. So wannan ya nuna mana kauna da Allah ya yi mana, ya ba mu ɗansa. Shi ya sa mun ma muna nuna wannan kaunan ga mutane, muna ba su ruwan sha, abinci, mu yi ziyara da sauransu da addu'o'i, domin Allah ya ba mu salama da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Da taimakon Allah zaben mu mun san za mu ci nasara, kuma Allah zai ba mu wanda ya cancanta.
Sunana Emily Blessing.
To yaya kai Christmas?
So it's Christmas gashi za mu je gidan yan uwane mu, mu je mu celebrate tare.
Kun yi addu'o'i ma kasa gani yanda ana samun tashin hankali, kun yi addu'a domin Ubangiji ya kawo sauki.
Sosai ma don Christmas lokacin samun zaman lafiya ne, so mun yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a Nigeria.
A huduba da ya gudanar a majami'ar cibiyar tauhidi ta Ekwa, wato Ekwa Seminary Church Jos, Pastor Yakubu Yusuf Jaken ya ce akwai begen samun canji mai inganci a Najeriya da duniya baki daya.
Mu samu karfafawa daga maganar Allah, domin abinda Ubangiji ya faɗa dole yana faruwa. A cikin sakon yau na ce wannan annabin Ishaya ya faɗa wannan haihuwan shi Yesu shekaru 700 kafin abun ya cika. To in dan 700 years, it took 700 years for it to be fulfilled. To mu zama da bege da cewa in Ubangiji ya ce dan wannan dansa zai restoring peace and order, to mu zama da bege da cewa zai faru. Ko da shike muna zanayi wanda abubuwa ba sauki, amma Ubangiji ya ba da dansa wanda ya riga ya zo, ya ma fara ko restoring abubuwa yanda Ubangiji yake so. Yana faruwa a zuciyarmu, yana faruwa a ƙasarmu, yana faruwa a duk corners na duniyarmu.
A halin da ake ciki dai, mabiyan na Almasihu na ci gaba da bukukuwa, wanda a yau Litinin za a ci gaba da bada kyaututtuka wa 'yan uwa da abokan arziki da ake kira da Boxing Day. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya samun shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
To baba, wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata, a cewar ma'aikatan tsaron Taiwan a yau dinnan Litini, yayin da China ke ci gaba da gudanar da harkokin soji daura da wannan tsibirin wanda China ke ikirarin nata ne. China ta ce ta gudanar da atisayen hare-hare ta teku ta sararin sama da kuma doron ƙasa a wajejen Taiwan jiya Lahadi, a matsayin martanin abinda ta kira takala daga tsibirin mai bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma Amurka. Taiwan wadda ke matukar yin watsi da ikirarin China na mallakarta ta ce waɗannan atisaye da rawar dajin sun nuna cewa China na illa ga kwanciyar hankalin yankin kuma kokari take ta tankusar da mutanen Taiwan. A ƙarshe manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen ƙetare da dama da ke Afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin ƙai jiya Lahadi kwana guda bayan da shugabannin Taliban masu tsatsauran ra'ayin addini suka haramta musu ɗaukar mata aiki. Ba za mu iya samun sauƙin kaiwa ga yara da mata da kuma maza da ke matuƙar buƙata a Afghanistan ba muddin ba mu da mata ma'aikata. A cewar wata takardar haɗin gwiwa ta ƙungiyar NRC ta ƙasar Norway mai kula da 'yan gudun hijira da kuma ƙungiyar kula da yara ta Save the Children da kuma ƙungiyar Kia International, shugabannin waɗannan ƙungiyoyin sun yi gargaɗin cewa wannan haramci da Taliban ta yi zai kawo cikas ga ayyukan raba kayan agaji da ka iya ceto rayukan miliyoyin 'yan Afghanistan kuma zai raba dubbai da ayyukansu a daidai lokacin da wannan matalauciyar ƙasar ke fuskantar babbar matsalar tattalin arziki.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma da Allah, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shalukatan rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da jiragen yakinta da ke aiki a cikin operation haɗin kai da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun kashe manyan kwamandojin Boko Haram da suka hada da Ka'id Ka'id da Abba Tukur da Maihi Musali da Bakura Giga da kuma wasu 'yan ta'addan da suka fi 100 a wani farmaki guda biyu da 'yan ta'addan da aka kai wa 'yan ta'addan a yankin karamin hukumar Bama a jihar Borno. Ga dai rahoton Hassan Mai na kaina.
Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da manyan hafsoshin rundunonin mayakan ƙasa da na sama wato Lieutenant General Faruk Yahaya da Air Marshal Isaac Oladayo Amawo ke jihar ta Borno domin bikin Kirsimeti da sojojin da ke filin daga. Kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet wata sanarwa da ya aiko mana na cewar an ba da umarnin kai farmakin ne bayan da aka ga wani kwamandan 'yan ta'adda mai suna Ikirima ya hada hancin dimbin 'yan ta'adda a cikin motocin yaki a ƙauyen Mantari da ke yankin na Bama bayan da sauran mayakan daga sauran wurare suka kawo masa agaji domin shirin kaddamar da wani farmaki. Take kuma jiragen yakin Najeriya suka afka musu bayan farmaki na farko da halaka dimbin mayakan. Daga bisani wasu 'yan ta'addan da suka tsere suka sake dawowa don ɗebe gawawwakin mayakansu da aka kashe a farmakin farko inda jiragen yakin suka sake dawowa kuma suka musu drone mikiya inda suka ƙara sheƙe su. Aƙalla kimanin mayakan Boko Haram guda 100 aka halaka a wannan farmaki yayin da wasu gwammai kuma suka samu munanan raunuka. Kakakin rundunar sojan saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya shaida min cewar bayanan sirri ya taimaka kwarai wurin samun wannan nasara.
Mu dai abinda za mu ce shi ne mun gode Allah cewa muna kan samun nasara. Wannan nasaran da ba don information da ake bamu ba, mutanen da suke zama wayannan ƙauyakin suna bamu da intelligence da muke samowa, da gaskiya ba za mu samu nasara ba. Muna dinga encouraging Nigerians kasu ji tsoron bamu wannan information ɗin domin in sun bamu ba mu faɗa waye ne ya bamu ba, kuma za mu tabbatar cewa mun bi wayannan mutane, wayannan 'yan bindigan mun samu su an tabbatar cewa basu dayi mutane ba. Mun riga mun promising ɗin Nigeria, mu Air Force, mu duk Armed Force na Nigeria mun promise cewa ba za mu yi bacci ba sai mun tabbatar cewa duk ƙasarmu nan wani da ya ce ba zai bar mutane su yi bacci ba duk za mu kore su.
Dr. Abubakar Muhammad Sani ƙwararre ne a kan sha'anin arewa maso gabashin Najeriya.
Wannan alama ne na nuna cewa bayanan na taimakawa sosai kuma haɗaka da haɗin kai da ake samu tsakanin sojoji na sama da na ƙasa yana kawo result mai ma'ana kamar yadda aka samu a wannan operation da aka yi a Bama.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina da wannan rahoto. Biyo bayan nasarar kammala wallafa littattafai guda 6 na gajerun hadisan manzon Allah wanda Sheikh Muhammad Kabir bin Abdullahi Al-Kanawi ya rubuta, matashi malami Abubakar Musa ya fassara shi daga wato kananan littattafan don gyara tarbiyya. Kasancewar asalin littattafan da harshen Larabci aka rubuta shi, matashin malami ya fasara shi ne zuwa harshen Turanci don amfani akasarin 'yan boko da ke karatu a Islamiyya da kuma kaunar nazari na littattafai da aka yi a gida. Rubuta shugaban tsangayar shari'ar musulunci na Jami'ar Ahmed Bello ta Zaria, Farfesa Muhammad Bello Usman, shi ne da ya bi tafasaran, ya ba da shawarar da a ɗau littafin a sanya a manhajan karatu don ɗalibai su amfani da shirya da ke cikinsa. A jawabinsa a rahoton da Hawa Umar ta aiko mana.
Sosai kuwa tun da yake ai hadisai ne na fiyayyen halitta, musamman akwai masu mahimmancin gaske. Ka gama hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ɗaya daga cikin ku bai yi imani ba har sai ya so dan uwansa abin da ke so wa kansa. Wannan hadisi ne mai faɗin gaske. In baka so wa dan uwanka abin da ke so ma kanka, baka kima dan uwanka abin da kake kima kanka, kamar baka da imani kenan. Wannan shine ginshikin addinin musulunci wanda yake ya kafi akan rahama da adalci.
Marubucin kuma mahaddacin Alkur'ani Abubakar Musa ya ce burinsa shine in yana tafiya musamman a jihohin arewa ya ga dukkan matasa na karatu da fahimtar abin da suke karantawa.
A kowane zaka ga tun asali sun gurbatu, sun tsotso aqida ne daga wanda bai dace ba. Wasu kuma ya riga ya zama jikin su sai suka yadawa. Wasu kuma zaka ga a'a malamin ne yana iya batun kokari amma bai da usulubi. So bas fahimta ba. Sai su dauki abin a karkace. Sai da kuma hujja da shi. To amma in naka samu malamai ingantattu wannan suka san abin da suke, insha Allah za a amfana. Saboda ai addinin musulunci ya fara ne daga mutum daya har ta zaman tuta bin kasar duniya gaba daya. To me yasa? Ai saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi hikima, yasa ya zama da kowa. Zaga ya zuna da musulmai, ya zuna da waɗanda ba musulmi ba, kuma an yi rayuwa, kuma kowa zuna da shi ya gwargwado, kuma an bayyana juna.
Ɗaya daga mata a wajen taron Hajjiya Kaka Kumaliya ta buƙaci maza su riƙa taimakawa mata wajen tarbiyyar yara.
Mace kuma in ta ga miji ya bar haƙƙi, ita ma za ta fita ta je ta nema ta samu abin rufin asiri. Garin hakan nan sai yaran su tsaya ba uwa a gida. So abin da nake gaya wa maza shine su yi kokari su ba ma mata abin rufin asiri, domin mata kuma su samu nutsuwa su tsaya akan iyalansu, su tsaya akan yara, su tsaya akan tarbiyyar yara.
Taron wanda ya gudana a cibiyar bunƙasa rayuwar mata da matasa a Abuja ya samu halartar dandazon ɗalibai da suka haddace Alkur'ani da kuma wasu mutane da suka bada gudunmawa don ci gaba da samar da kwafin littafin. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawa Umar da ta kawo mana wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya, da kamar yadda aka saba kan tabo lamarin da suka shafi yaki da cin hanci da rashawa. Bin kadin gadan marayu, haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau ranar Litinin ɗin ƙarshen wannan shekara ta 2022, za mu kawo muku bitar ƙarshe. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A ci gaba da kawo muku bitar ƙarshen shekarar 2022, idan watakila za a iya tunawa a wannan shekarar mai ƙarewa, shirin Ciki da Gaskiya ya shiga hukumar hana fasa ƙwaburu wato kwastam, inda ya duba batun zargin yin almundahana wajen gwanjan motoci ta hanyar sayar da motar miliyoyin naira kan naira 10,000 kacal. Shugaban ƙungiyar masu gwanjan kaya Alhaji Abubakar Musa Kurra ya kawo hotuna da wasu takardu da ya ce na nuna yadda ake zamba cikin aminci a hukumar ta kwastam, da hakan kan haddasa asara ga gwamnatin Najeriya.
Sunana Alhaji Musa Kura Abubakar, ni ne shugaban yan gwanjo na ƙasa baki ɗaya. Mu takardu ne muka ga suna ta sayarwa akan cewa wai suna sayar da scraps. To kuma shi gwanjo,
wato scrap kayan da suka riga suka daina aiki, rubewa ne ba ko?
Suka ɗanɗance, suka riɓe, ba za a yi amfani da su ba sai dai a yanka. Asara kamar yadda suka faɗa a cikin takardarsu. Sannan akai inda za a malkwada shi a sake yin wani abu daban da shi. To amma maganan ba haka take ba. Gaskiyar magana shine motoci ne ake sayarwa masu kyau, kuma ana cutar da jama'a, ana cutar da gwamnatin kasar nan. Sai a dauki mota da tayi, in ga zaka sa ta, mu za mu sayar da ita, aka ba mu haƙƙin sayar da ita. Za mu iya sayar da ita a miliyoyi, amma sai a ba da ita a 10,000. Kuma sannan sai a je a kai su kasuwa, kuma ana saida su. To kuma maimakon kuɗin da zai shiga aljihun gwamnati sai dinga shiga aljihun wasu mutane.
Bayan wannan zargi na 'yan gwanjo, mun tuntuɓi hukumar kwastam, inda mataimakin jami'in labarin hukumar Abdullahi Maiwada ya ce rahin fahimtar yadda hukumar take aiki ne, don kuma yana nan filla-filla a yanar gizo kan motocin da ake magana.
Farko za su duba cewa kayakin nan ba zuwa ake da kwa abinda Bature yake cewa tea party, ba zuwa ake cikin wasa ake samun su ba. Waɗanda suke zuwa su kamo kayan nan, ana kashe su, ana salwantar da rayuwarsu, waɗansu suna rasa lafiyarsu. Yanzu a cikin 'yan satuttukan nan mun samu yara ma'aikatanmu kusan guda 2 ko 3 da aka kashe. An kashe wani a Katsina, an kashe wani a Zamfara. So su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana gwanjansu. So da farko abin da nake so nuna musu shi wa, tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015, mutum ne wanda aka sani akan ka'ida. Farko abin da zai fara tambaya, me doka ta ce a kaza? Idan aka ce ga abin da doka ta ce, zai cito abin da doka ta ce. Abin da ya zo, farko da ya zo a kan kayakin nan da suke shiga overtime ko CGO, abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction. E-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar custom ba ko a Najeriya gabaɗaya, wanda duk wani ɗan Najeriya yana da dama da zai je, in dai shekarar 18 yana biyan haraji, wannan ka'idojin ya cika su, sannan ba custom bane shi, sannan kuma ba ɗan uwan wani custom bane ba shi. Zai iya zuwa da kwai portal, yana nan a website ɗin app.trade.gov.ng. Idan ka shiga za ka gama motocin da aka yi gwanjansu daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau. Suna nan, suna ciki, a ciki za ka ga hotunansu da kuɗin da aka sa musu da komai. So mun yi wannan, ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari. So duk wani ɗan Najeriya da dama da zai fa'idanta da wannan abu.
Musa Kure dai ya kai ƙarar batun gaban kwamitin majalisar wakilai, inda ita kuma ta gayyaci 'yan kwastam don bin bahasi. Amma ana cikin zaman sai tsohon shugaban kungiyar 'yan gwanjan Aliyu Kiliya ya bayyana, yana mai cewa har yanzu shi ne shugaban kungiyar. Kwamitin majalisa ya dakatar da zaman har sai an kammala dambarwar shugabanci. A ɗaukar ƙara da Musa Kure kotun ƙoli, yana mai zargin an zuga Kiliya ne ya ɓata wa 'yan gwanjan nasarar da suke cimmawa ta bin haƙƙin sana'arsa ta sayar da kadarorin gwamnati a duk lokacin da aka fitar da kayan gwanjan. Kazalika, shirin ciki da gaskiya ya sauka a azar jihar Bauchi, inda ya shiga unguwar tsohon karamin filin saukar jiragen sama, da mazauna suka kuka da cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. Uziru Dogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidaje. Mutanen sun bayyana cewa sun sayi filayensu da shaidu da komai, amma Dogo ya tura buldoza ta rusa gidajen da nuna cewa zai gina asibiti ne kamar yadda hukuma ta bashi filin tun farko.
Suna na Malam Babangida Dillali, ni saya ne wallahi da takarda ta agirin hannun wanda na saya hannunsu, kuma sanan da ranar ba su mutu ba. Wata ran na gina gidana na sa kyauri, na komi rufi ne ko ban yi ba. Sai ga Dr. Ziri ya zo da yamma wajen misalin ƙarfe 5:30, da shi da Rabi Iro da Gobala ma'aikacin kudin rajistara ne da kaninsa Al-Hussein ɗin nan. Suka zo su ɗan same su da ƙofar gidan nan. Na musallama da na musallama, sai suka ce malam ka zo mana, tashi bari aje ruwan nan ɗewa, zan yi bayan bushe na ne, zan aje ruwan sai zan zo mu gaisa da ku. Na zo ni muka gaisa da su. Sai kuma dan kana cikin wani gaban gidan cin financi a yi sama kana fili a wajen nan wallahi
injiwa kenan
injiwa to ziri ce ba san kana fili a wajen nan ba. Sai ce ta annan duk fili daga cikin katanga gidan nan har wajen tankin jan har makawata na dinna wani na tambaye aka bani wannan waje. Akwai wani aboki na wanda muke karatu da shi America mai suna Jimba, yayi kuma shi ne lan service, shi ya tambaya ce ba shi da gidan asibiti ya ba shi ce da yi wala ban da labari ni da sai ne ai masu gonaki. Sai da duka yanzu kai mun yi deciding ka kawo ta gidanka ce an ce kai malamin addini ne. Kawai da ka ba zan rushe ba zan taba gidanka ba.
Inji shi
Dr. Ziri. Ko ba zan yi shara da kai ba. Amma ka ba mu hadin kai. Zan cire maka hanya ta jikin gidan mayin nan. Dan na cire maka hanya ta nan kai dan cire ka ci. Amma ka ba mu hadin kai akan abin da zamu yi. Sai ce da kawai ke doctor. Ce duka wannan gidan zamu rusa su. duna fira da suke aka wannan biyukan biyukan zan tura bulldozer na Abochi za a clearing din sa gaba ke da an sha kama ne yan sanda suka kama ne a ce sai rawar da rubuta rancen banda ko 2020 ce babu sai da buhun giran bi yan sanda wallahi nan garin aka kai ta ma a wajen nan a kama na tsare ni na kwana ni ba warawo ne ba kai ya sha mun irin wannan mutumin nan
to da sha rushe magi
a rushe mun gidan
to me ake ciki kenan da ka cigaba kuma gashi na ganka a filin da ka rushe magi
ba ta gidan nan nan banda kudin haya banda kudin gidan nan nan
to yanzu me bukatan
a ce maka mu ce maka mu kashi limu Allah ya isa mutanen nan kaji ya ci ce mutum nan ya ci ce
wazir Dogo a nasa bayanin ya ce ya samu izinin yin hakan ne a hukumanci
da 97 na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a Azare kuma gwamnatin Bauchi a wannan lokaci ta bani fili a Azare wanda yana bayan stadium a Azare a lokacin ma na je na sa block na biyu na sa alamun fili na ne da kona da sauran tsakani haka da nan dai har ya fito kamar zugo uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bayarwa a dan noma na so da gina asibiti wata rana Allah ya ji kan rai karofin katako Alhaji Ali Shira sun zo Abuja wani aiki sai ce bafa na naga kamar filin nan naka an fara gini a ciki a ce a to ba ni na fara ba ya ce to ka je ka duba a je na duba na tarar akwai wani mutane a ce da shi baban gidan Dillali ya fara gini mun je da su Alhaji Rabiu Jero ce masa wannan fili na ne sai ya ce sai da shi a kai na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti akwai official compensation da ake bayarwa na gwamnati wadda kuma na biya da rasidi da kuma aka ban da fari right of occupancy daga ba aka bani certificate of occupancy
Shirin bita zai karkare ne da korafin ma'aikatan kamfanin lantarki na Najeriya TCN da suka yi kan babban manaja na ayyukan injiniya Joseph Turom Almajiri da zama cikas wajen aiki da tsunduma cikin zargin zamba cikin aminci da hakan ke zagon kasa ga ayyukan kamfanin babban sakataren kungiyar ma'aikatan kamfanin TUC Comrade Nuhu Abaye Toro ya ce za su kaddamar da gagarumin bincike kan zargin dan daƙile duk wata ɗabi'a ta keda ka'ida aiki ko cin zarafin ma'aikata. Shirin da ya bawa Joseph Almajiri da ministan wuta Abubakar Aliyu damar shigowa shirin don bayyana kare kansu ko bayyana halin da ake ciki. Kasancewar musamman ministan na da rubutaccen korafin a ofishinsa amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Masu sauraro idan mai duka ya kai mako mai zuwa zan fara kawo muku wasu sabbin shirye-shirye. Shirin ciki da gaskiya na taya dukkan al'ummar Kirista murnar yin bikin Christmas lafiya da kuma fatan shiga sabuwar shekara ta 2023 da kafar dama. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na musamman Nasir Adamu Alhikaya da Abdulwahab Muhammad da suka taimaka wajen kawo muku shirye-shiryen wannan shekara mai ban kwana daga nan birnin Washington DC. Ni sarfi da hashin gumil ke cewa muka sanke da
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaicen Belarus ta ce makamai masu linzamin nan samfurin Iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda Rasha ta girke a ƙasar na cikin kamalalan shiri Wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Sannan manyan kungiyoyi masu zaman kansu da ke Afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jinkai bayan da aka hana su daukar mata aiki.
To duka abin da za mu iya kawo muku a daidai wannan lokacin kenan sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Carl na wannan safiyar kenan Baba Yakubu Kirine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.